ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata yau 19 ga watan al-Muharram shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 14 ga watan 7 shekara 2025 shekara miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na al-kaba'ir wallafar al-shaykh Shamsuddin Al-Dhahabi alayhi rahmatullah yan uwa wancan sati da ya gabata idan muna tare mun tsaya ne a ƙarshen kabira ta 30 daidai yau kuma insha Allah ta'ala zamu tashi al-kabiratul hadiyatu wa thalathun baballe fi na 31 mala yace al-qabisu shine alqali mummuna ko kace alqali mar adalci ko kace alqali azzalimi duk kalma za ta dauka alqadi as-su'u alqalin da baya yin abinda ya kamata ma'ana daga cikin abinda ke shiga cikin manya-manyan laifuka akwai rashin adalci wajen hukunci ga alqalai idan Allah subhanahu wataala ya dora maka nauyi kai ne alqali a kotun da kake aiki to na daga cikin abinda zai shigar da kai ko zai shigar da ayyukanka cikin manya-manyan laifuka shine rashin adalci ga wanda suka kawo maka ƙara dan kai hukunci tsakanin su dan uwa idan muka kalla da kyau zamu ga cewa mu'amala tsakanin mutum da mutum yadda Allah madaukakin sarki ya halicce mu yadda Allah subhanahu wataala ya zubin mu za ku ga kullum ba ma rabo da sabani da hayaniya tsakanin mu wannan ɗabi'a ce ta mu wannan yana rikici da wancan akan abin da ya shafi mutunci wancan yana rikici da wancan akan abin da ya shafi dukiya wancan yana yi da wancan akan abin da ya shafi fili ko wani abu za ku ga kusan rayuwar ta mu a haka take to sakamakon wannan Allah subhanahu wataala ya kaddara samar da hukunci da alƙalanci tsakanin mutane domin idan mutum bi suka yi sabani lalle a samu na ukun wanda shi baya tare da wannan baya tare da wannan ya tsaya tsakanin su ya hukunci na gaskiya a ba mai gaskiya gaskiyarsa mara gaskiya kuma a nuna masa rashin gaskiyarsa wannan dole ne a cikin mutane to shi yasa shari'a ce ta samar da al-qada'u shine hukunci aka samar da al-qadi shine mai yin hukuncin alƙali kenan a lokacin manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da yake shine jagora gaba daya shine limami shine shugaba hannu ɗaya kuma shine alƙali gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam duk shi yake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to haka nan lokacin khalifofinsa shiryayyu duk wanda yake a matsayin halifa shine alƙali kuma shine shugaba na gaba ɗaya har sai da daular musulunci ta fara yawa sosai da sosai aiki ya fara rinjayar shugabanni sannan sai aka fara samar da wasu wanda za su tare ne yau da kullum to shine aka fara samar da alƙalai daban wanda ba sa da mulki na gaba ɗaya kamar sayyidina Abubakar Siddiq sayyidina Umar sayyidina Uthman dukkaninsu sune alƙalan da suke gabatar da hukunci idan rigima ta rinjaye wajen su ake zuwa idan abu ya shafi mulki kuma wajen su ake zuwa duka su suke yi kuma sune limamai haka gaba ɗaya to daga baya sai a ware wani a ce kai aikin ka kawai shine alƙali wa mutane hukunci yauwa babban abin da ake bukata kamar yadda babban malami Ibn Qudama Al-Maqdisi alayhi rahmatullah a cikin littafinsa Al-Mughni yake cewa siffofin alƙali ya kawo wasu daga cikin siffofin alƙali wanda wasu daga cikin siffofin da ya kawo wasu muttafaqun ne alaiha, duk malamai sun hada akan haka ne, wasu kuma an saba cewa, wasu sun yadda cewa siffa ce ta alƙali, wasu kuma ba su yadda ba. To amma dai ya kawo siffofin kamar haka, yace akwai lallele kafin mutum ya zama alƙali sai ya zama baligi, ya kasance baligan, ma'ana kaga karamin yaro wanda a shari'a ba ta hau kansa ba, ba zai zauna a kujerar alƙali ya mutane hukunci ba. Na biyu sai akwai aqilan, sai ya kasance mai hankali, wanda sai ya fitar da mai raunin hankali ko mahaukaci ko wanda yake da motsi ko taɓuwa a ƙwaƙwalwarsa, wannan duk ba zai alƙalanci tsakanin mutane ba. Sannan ya kasance musliman, musulmi, shi ma wannan wasu malaman sun ce lallai ya kamata ya kasance wanda zai mutane alƙalanci ya kasance musulmi. Wasu suka ce ko da ba musulmi ba ne, an ɓangaren ‘yan uwansa ne, inda ba musulmi ba za a iya sa su. Misali, a ƙaddara cewa jaha ce ta musulmi gaba ɗaya kuma suna shari'a da addinin musulunci, to akwai ɓangaren da arna sun fiya wajen, babu laifi a ɗauki wani wanda yake irinsu ne a samu su rinƙa hukunci. Wasu malaman suka ce a'a, lallai musulmi za a samu a samu su, don ai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, Allah subhanahu wataala ya gaya masa cewa idan zai hukunci wa ahlul kitabi, yayi hukunci da abin da aka saukan masa, yayi hukunci da abin da aka saukan masa. Saboda kaga za a yi musu hukunci da alqur'ani ne, ba da abin da su suka yadda da shi ba. Yawwa, daga cikin sharɗai da ya kamata alƙali dole ya ciga, suka ce akwai hurriya, ya kasance ɗa ne shi ba bawa ba, kasance ɗa ba bawa ba. Akwai kuma adalan, ya kasance adali ne, ba a tuhumarsa da fasikanci, ba a tuhumarsa da rashin kyautawa, ba a tuhumarsa da zalunci da wasu abubuwa da suke tafiyar da muru'a da mutuntaka. Duk mutumin da yake ya siffanta da wannan, suka ce ba za a ɗau alƙalanci a bashi ba. Wasu daga cikin malami suka ce a ko da mutum fasiki ne ana iya bashi alƙalanci, don ai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nuna cewa ƙarshen duniya za a samu wasu shugabanni da ba za su rinka tsaye muku da sallah yadda ya kamata ba, za su rinka zalunta ku, za su rinka kaza, kuma waɗannan shugabannin su ne alƙalanku. Suka ce to matuƙar dole ta ɗora shi akan kujerar, babu laifi. To amma yanzu ka duba zaka ga yanayin yadda ake ɗora alƙali, babu yadda za a zaɓi wanda yake fasiki a ɗora shi, tunda sai an zaɓa shi shugaba yake zaɓar wanda ya kamata a ɗora shi. To bai kamata a ce fasiki ba, inda a ce shugaba ne na gaba ɗaya, kamar ka ce gwamna ko sarki shi yake alƙalanci, to wannan idan ya hauta wata hanya ta zalunci ba a fito na fito da shi. Yanzu ka ƙaddara akwai gwamnati ta musulunci, sai wani shugaba na daban sai ya zo sai ya tura wannan shugaban sai ya hau, to ba za a ce za a yaƙe shi a sauke shi ba don a ɗora wani, ba za a yi wannan ba. Idan aka yi wannan kuma za a abinda Bahaushe yake, to za a ɓata goma ɗaya ba ta gyaru ba, ba za a yi wannan ba. Saboda haka ana buƙatar adalci a matsayin shugabanci, sannan dole ya kasance kuma ba kawai mai ilimi kaɗai ba, faƙihi ya kai matakin yadda zai rinka ijtihadi da kalato da fito da hukunce-hukunce na shari'a, don yi wa mutane hukunci ƙarƙashin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan ya kasance wari'an, mai tsantseni, mai gudun duniya, ba mai kwaɗayinta ba. Yana da duk mutumin da ba shi da tsantseni bai kamata a naɗa shi a matsayin alƙali ba, don ƙa'ida duk mutumin da ya zama alƙali, duk wanda ya kawo masa kyauta ya karɓa, irin kyauta, irin taiwa da kullum da ake yi, to ya ta haramu. Alƙali ba ya karɓa kyauta irin waɗannan, saboda mai yiwuwa ne wanda ya kawo maka kyautan nan yana da wani buƙata a wajenka nan gaba, zai zo kuma da wani buƙata. Galibi yanzu ‘yan uwa shi sa ga galibi ba a iya samun adalci a kotuna, galibi abibi suka zama abu na farko, shi alƙalin ba a kula da shi yadda ya kamata ba. Alƙali ne da yake mutane hukunci, ya yanke wannan hukunci a kai shi gidan yari, ya yanke wannan hukunci a masa kaza, yana yanke mutane hukunci kala kala, amma wani wallahi ko motar shiga ba shi da shi. Wannan alƙali muke yi da shi yake cewa da yadda abin yake, mutum zai je misali Madobi ko ya je Kiru ko ya je wani ƙauye, ya je alƙalanci ya dawo, kuma su shigo motar haya da mutanen gari. Wani mai laifi ne na jan haushin ka yanke masa hukunci ya je sati biyu a gidan yari, kuma da a motar haya, kaga da matsala. Da matsala. To irin wannan galibi ‘yan uwa, rashin kula da alƙalai da ake, shi sa su kuma suke ƙoƙarin samun abinda zasu samu ko ta wace hanya ce ko ta wace hanya ce abu na biyu kuma daga cikin abin da ya kashe abin shine abu na farko ya jawo abu na biyu shine karbar cin hanci za a dauki shari'a za a kai ta wajen alkali kotu kiri ga mai gaskiya amma wallahi idan aka samu registara aka samu prosecutor aka hada abinda aka hada aka ji aga alkali a can ba sai ga an juyo magana sai ga kai mai gaskiya kana ta gumi kana neman adalci kodai da gaske kai ne mai gaskiya amma wallahi reshe yana neman juyewa da me da mujiya kiri dan uwa wannan baya faruwa yana faruwa ga duk wanda ya san yadda abubuwan da suke faruwa a kotu sosai da sosai yana faruwa to kaga me ya ja wannan cin hanci saboda haka dole ne a samu alkali mai tsantseni wanda ya da wadatu da abinda Allah madaukakin sarki ya bashi sannan gwamnatoci dole ne su kula da alkalai su kuma yanzu a lura da bukatun alkalai ta yadda ba zai bukatu zuwa ya miƙa hannunsa zuwa ga wani ba a wadatar da su sosai yadda alkali zai jin Allah ya daba wanda isa ya bashi wani cin hanci saboda ƴan uwa mu fahimta mihina ta alkalanci sana'a ta alkalanci tana ɗaya daga cikin mihina da tafi kowace muhimmanci saboda tana da alaka da rayukan mutane tana da alaka da dukiyoyin mutane ƴan uwa tana da alaka da mutuncin mutane gaba ɗaya yanzu alkali zai yanke hukunci a ji a kashe mutum ba haka bane alkali zai yanke hukunci akan mutuncin mutum alkali zai yanke hukunci akan dukiyar mutum duka to kaga akwai bukatar wanda yake irin wannan aikin ya samu nutsuwa sosai yadda zai bincike ya bi case din yadda ya kamata a fitar da mai adalci ayi masa adalci a fitar da mara gaskiya a bashi rashin gaskiya ɗan uwa daga ciki akwai azzukura shine kasancewar mutum namiji yadda wasu malaman sun ce a kamar al-imamu Abu Hanifa da al-imamu Tabari su suna ganin cewa babu laifi ba sharɗi bane lallai sai alƙali ya kasance namiji suka ce tunda ya halatta mace ta yi fatawa to hukuncin fatawa kamar hukuncin alƙalanci ne a yadda suka faɗa su da suka ce saboda haka suka ce babu laifi dan mace ta yi fatawa to amma malamai liku qaumun wallau amrahum ra'a duk mutanen da mace ta jibinci al'amuran su ba sa taɓa rabauta har abada a ɗauki wani jagoranci shugabanci na gaba ɗaya a ba mace ta kasance ita ce shugaba mai gudanarwa wanda suke haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi ce babu su babu rabauta daga cikin manyan shugabanci na gaba ɗaya akwai alƙalanci suka ce kuma manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gareshi ya rayu tsawon zamaninsa ba taɓa gani ya naɗa jagoranci a cikin kalifofi ko kuma gwamnoni da yake tura wasu garuruwan da ya tura mace ba ai mun shaji a ma'azi dan jabal annabi ya tura shi ina Yaman ko sallallahu alaihi wasallam Ali dan Abi Talib annabi ya tura shi wani wajen haka annabi yakan tura sahabbai wani wajen ba mu taba ji an ce ya tura mace ba lokacin halifofin sa shirye su ma duk sun sa gwamnoni a garuruwan da suke garuruwa ne na musulunci da futuhat da aka samu aka bubbude garuruwa na addinin musulunci daiwa ba mu taba ji an ce wani daga cikin khalifofin nan shiryayyu ba ko wanda suka zo a bayan su sun dauko mace sun dora ta sun ce tayi alƙalanci saboda haka wannan ra'ayi ne mai ƙarfi gaskiya bai kamata a ce a addinance nake nufi mace tana alƙalanci ba amma mu ina ji cibjojin mata yanzu mace ce ko sai dan an cire ta gaba ɗaya cibjojin mata jihar Kano yanzu mace ce ina ji ko kuma commissioner shari'a ce ina ji ko commissioner shari'a ce ko cibjoji ina ji mai ɗaya da gaske ne cibjoji din ce ko ware mace ce to Allah ya kiyaye wasu daga cikin malamai suka ce akwai kamalul khilqa cikar halitta suka ce ba za a sa alkali makaho ba za a sa alkali wanda baya gani ba wanda baya ji ba dan ka sa alkali wanda baya gani taya za ka iya ganin mai laifi da wanda yake akai wa laifi in ka sa wanda baya ji taya za a iya fahimtar abinda ake tattauna balle abin nan to wasu malamai sun kawo waɗannan shar'an babban dai abin da ake bukata ƴan uwa ga alkali shine adalci kada ya bambance tsakanin mai karfi da mara karfi kada ya bambance tsakanin sarki da wanda ake wa sarauta kada ya bambance shugaba da wanda ake shugabanta kada ya bambance tsakanin na kusa da shi wanda suke da alaka ta kusanci ko ta jini ko ta wani abu da wanda bashi da alaka da shi duk ɗaya ne a wajensa duk ɗaya ne shi sa Allah subhanahu wataala ya ce da annabi Dawud alayhi salam ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله بغير علم لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب الله يتي يا كاي داوود انا جعلناك خليفه في الارض للي من سنياك كاينه خليفان الله مدوكين سركي ابان قسا saboda haka fahkum bainan nasu kai hukunci tsakanin mutane sai Allah ya ce bil haqi da me da gaskiya wala tattabi'il hawa ya kai annabi Dawud kada ka bi san zuciyarka wajen hukunci tsakanin mutane fa yudillaka an sabilillah wannan san zuciyar naka sai ya batar da kai ya kautar da kai daga hanyar Allah madaukakin sarki Allah ya ce innal ladina yudilluna an sabilillahi lalle wadanda suke kaucewa suke bacewa daga hanyar Allah madaukakin sarki lahum azabun shadidun Allah ya ce suna da azaba mai radadi mai tsanani bima nasu yawmal hisab sakamakon abinda suka bari suka kyale na tunawa da ranar tashin alkiyama Sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda lokacin da ya zama khalifa daga cikin kalmomin sa na farko da ya fara yi shine yace mai karfi a wajena yace wallahi mai rauni ne har sai na kwaci haƙin mai haƙi na mai masa da shi wajensa yace mai rauni a wajena mai karfi ne har sai na kwatan masa haƙi sai Allah madaukakin sarki ya ga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wa in hakamta bainahum wa in hakamta fahkum bainahum bil qist idan zakai hukunci tsakanin su kai hukunci ya rasulullahi da me da gaskiya da adalci sai haka babban abin da ake bukata wa alƙali ɗan uwa shine adalci a cikin hukuncinsa saboda hukuncin alƙali yana rataye da abubuwa da yawa da suke da alaka da mutane Allah madaukakin sarki ya samu dace malaiti qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin littafin sa mai tsarki cewa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafiruna wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimuna wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiquna haka Allah madaukakin sarki ya jero dan abubuwa guda uku a cikin suratul maida wani na bin wani tun daga kan fadin sa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الله يتقى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون هل زوا كم فأنا الله من أكين سركي فحكم بينهم بما أنزل الله فيكو ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الله يجر أبو أنه قد أكو يتي واند دك بيه كنت دا أبن دا الله يسوكر با وأن ننسوني كافري وأن ننسوني الظالمي وأن ننسوني فاسقي دو واند بيه كنت با يؤمك الآير دكو ومن لم يحكم wanda duk bai yi hukunci ba bima anzalallahu da duk abinda Allah madaukakin sarki ya saukar damma min alfadil umum tana ɗaya daga cikin mubahamat idan tazo tana game komai ne bima anzalallahu dukkan abinda Allah ya saukar mutum bai hukunci da shi ba sai Allah ya ce fa ulaika wadantananka wanda ba su hukunci da hukuncin Allah nan ba sune humul kafiruna kafirai Allah mana tsari da kafirci ta biyu kuma Allah ya ce su ne azzalimai na uku kuma Allah madaukakin sarki ya ce su ne fasikai wannan aya ta farko zuwa nan wajen al-imamu ibn kathiri Allah ya masa rahama yace tana da sababun nuzul kamar yadda ya fitar da hadisi daga imamu ahmad dan hanbal da al-imamu abu dauda Allah madaukakin sarki ya musu rahama yahudawa sun samu wasu mutum biyu mace da namiji da suke zina a cikin su kuma muhsanai ne ma'ana suna da aure saboda haka yahudawa sai suke tunanin ya za su yi da su saboda ba sa son kashe su manyan mutane ne sai suka ce ku tafi zuwa ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ku kai masa wannan case din idan yayi musu hukunci da bulala to shikenan sai ku karbi hukuncin sa in kuma yayi musu hukunci da rajamu ka ku karba dan su
sun san a cikin littafin su na at-taura idan za a yi hukunci menene jifa ne saboda haka suka tafi wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare suka kira shi annabi ya tashi ya tafi unguwar su bai je same su sai ce to a kira masa manyan manyan malaman su suka samu masa manyan manyan malaman su aka hadu sai annabi ya ce musu inna hada ku da Allah unshidukum billah anshudukum billah ina hada ku da Allah ku gaya min gaskiya menene yazo a cikin at-taura ga mutumin abinda muka samu kawai shine za a yi wa mutum abinda suke ce masa kunyatawa shine za a dora mutum akan bayan dabba a zaga da shi duk mutane su ganshi a ce ga abinda ya sanna a zo a zane shi shikenan kawai sai a sake shi annabi ce shine abinda kuka gani a cikin at-taura suka ce eh annabi a cikin su ya ga wani matashi wanda shi baya cikin wanda suke magana kamar bai yadda da abin da suka faɗa ba sai annabi ya tambaye shi ya ce wane ina haɗa ka da Allah ka gaya min gaskiya me ya zo a cikin at-taura ya ce ya rasulullah wallahi abin da ya zo a cikin at-taura shi ne jifa ga wanda ya ji sai dai amma kun san abin da ya sa suka dawo da hukuncin haka suka ce wannan al'ada ta fantsama a cikinsu ta yi yawa a cikinsu yawan zinace-zinace da sauransu sai suka ce idan aka kama mutumin da yake mai girma babban mutum to ba sa iya zama da hadi sai a rabu da shi amma in aka kama karamin mutum wanda ba kowa ba sai a kashe shi ko kuma a mai bulala to daga baya sai aka yi meeting sai aka ce to me zai hana a daidaita hukuncin guda daya tsarin Allah ne fa amma kun ga za su canza tsarin Allah abin da ya zo a cikin at-taura wahayi ne daga Allah ya saukar da annabi Musa alaihi salam amma suna so su canza sai suka ce to abin da za mu yi shine yanzu duk wanda ya kawai a yi hukunci na gaba ɗaya shine a kunyata mutum a ɗora shi akan dabba a zaga da shi a zane shi a rabu da shi ko ƙarami ko babba sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce to a jefa waɗannan tun daga abin da aka samu a cikin at-taura aka je aka jefe su haka malam ibnu kasir ya ambata a cikin tafsirin sa to ƴan uwa wannan yana ɗaya daga cikin sababin nuzul na wannan ayar Allah madaukakin sarki ce duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba waɗannan su ne kafirai kaga ayoyin guda uku duka sun sauka ne akan suwa kenan yahudawa duk ayoyin guda uku gaba ɗaya sun sauka ne akan yahudawa ai dama da gaji inna anzalat tawrata fiya hudan wa nur kaga at-taurata suwa ne yahudawa yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu annabawan da suka miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki su suke hukunci da ita daga cikin yahudawa to duka ayoyin sun sauka ne akan waɗanda Allah subhanahu akan wanda Allah madaukakin sarki ya saukar masa da at-taura to amma ayoyin malami suka ce mu ma sun shafe mu dan shar'u man qablana shar'una shar'un shari'ar waɗanda ta gabace mu shari'ar mu ce matakar bata saba ta mu shari'ar ba matakar bata saba ta mu shari'ar ba saboda ka sai kasance mu ma yanzu idan ba mu yi hukunci da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ba to an zama kafirai an zama azzalimai an zama fasikai to yanzu ɗan uwa abin tambaya shine shin mu yanzu muna shari'ar abin da Allah ya saukar ɗan uwa mu a yanzu a Najeriya ko a Kano muna hukunci ne da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar amsa ba mai yawa ba mai din ka je kotunan mu musamman dai conventional court da muke da su yawa ba irin su kansu shari'a court din shari'a court din namu kawai da an kira su ne da shari'a court amma abubuwan da suke ciki kawai sai a hankali ba mai suna shari'a ne da constitution haka ne tsarin kundin tsarin mulki shine abin da ke jagorancin shari'a a Najeriya kuma shi kundin tsarin mulkin Najeriya ma ya ce duk abin da ya ci karo da shi kundin tsarin mulkin kowace irin doka ce to lalle ne wannan dokar ta yi kasa kundin tsarin mulki ya sama shine section 1 subsection 1 da yake cikin kundin tsarin mulki na farko ta doka da ta ci karo da wannan kundin tsarin mulkin to kowace irin doka ce ko ta Allah ce fa ko ta Allah ce ta yi kasa shi kuma kundin tsarin mulki ya sama shine abin da yake rubuce kuma da shi ake mana hukunci to mu ma dan mun zama kafirai kenan now gaskiya ne to malamai suka ce yanzu ka je ka duba cikin tafsirai duka abin nan Abu Abdullahi Al-Qurtubi ka je ka duba cikin At-Tahrir wa Tanwir da sauran littafin tafsiri suka ce malamai sun raba aiki da shari'ar Allah ko kuma aiki da watan shari'ar Allah sun raba ta gida uku
tun mutumin da yake aiki da ba abin da Allah ya saukar ba yana yi ne istihlalan wa juhudan yana halatta wannan shari'ar constitution da wasu suka zauna suka tsara yana aiki da shi a matsayin shi abin da yake gani halal ne ya halatta zuciyarsa tana bashi cewa yana da kyau yayi sannan kuma wa juhudan yana jin wancan din kamar na addinin musulunci kamar bai dace ba yana inkarinsa kamar yana gani bai dace da irin wannan zamanin ba abinda wasu suke gani kenan irin tsarin duniya yanzu yar yayi a wannan century na 20 ko na 20 da wani abin da muke ciki bai dace da tsari irin na shari'ar alqur'ani ba to ɗan uwa kai tsaye wallahi wannan ko shine limamin unguwarsa arne ne inda akwai wannan a cikin zuciyarsa ɗan uwa an fahimta da kyau dan mutumin da yake ganin cewa shari'ar da ba ta Allah ba ta fi ta Allah kyau kuma ya yadda da ita yake halatta ta har yake kokarin inkaranta Allah wannan ba musulmi bane kwata kwata ba musulmi bane amma mutumin da ya yadda shari'a Allah ta fi kyau ta fi tsari ta fi komai amma wani san zuciyarsa ne yasa yake yin shari'ar da ba shari'a ba ta Allah madaukakin sarki ba to shi wannan suka ce ya zakiyo babban laifi shirka yake karama bata fitar da shi daga musulunci ba musulmi ne sai dai mai sabo ne sai na uku shine mutanen da suka tsinci kansa irin yanayin da muka tsinci kanmu shine lokacin da tura mulkin mallaka suka zo suka yi abin da ake ce masa amalgamation din nan ina ji 1914 ne ko 1914 aka zo aka haɗe kudu da arewa da menene region duk aka zo aka haɗe mu kusan gurare guda uku wanda yaran mu daban al'adan mu daban addinin mu daban komai namu daban aka zo aka garkame mu aka yi wani kwado aka haɗe mu aka ce za mu zauna a ƙasa guda kuma ƙarƙashin shugaba ɗaya mutanen da al'adarsu daban yaransu daban addininsu daban dan Allah ta yi za a kaɗe su a ƙarƙashin doka guda ɗaya wanda turawan mulkin mallaka suka zo suka yi mana wannan yar har yanzu kuma tsayar tana tare da mu to sai kasance idan aka tashi zaɓen shugaban ƙasa za a zaɓa guda ɗaya kawai babu yadda za a yi ka ce kai da kake musulmi za ka yi shari'a da alƙur'ani a wannan ƙasar da take akwai kaza kana da kiristoci kana da maguzawa kana da musulmi kana da wanda shi addinin ba ruwansa da shi kuma wai wannan constitution din ya bashi dama an ce ko mai mutum ya ga dama ya ɗauka a matsayin ra'ayinsa ka rabu da shi kawai yana da dama yana da freedom of religion zai yana da damar da zai kowane irin addini ya ga dama to wannan shi ya bayar da ake aka tsara constitution wasu suka zauna suka tsara wai kundin tsarin mulki da zai tafi da ƙasar da dokoki da sauransu to sai kasance ko kana so ko baka so da wannan za a yi ma hukunci in ka je shi za a karanto maka yi ma hukunci da shi to a wannan tsarin shari'a da alqur'ani ba ka iya wannan ba in ka ce za ka yi wannan a yanzu za ka tada qur'ani ka jawo asarar wasu rayukan kuma ba za ka samu nasara ba a yanzu me yasa ba ka samu nasara a yanzu ba saboda baka shirya ba baka kimtsa ba ko akwai wanda ya shirya a yanzu akwai wanda ya shirya zai je ya yaki gwamnati ya dawo da gwamnatin musulunci a hana constitution a Najeriya babu to wannan min babi darurati ad-daruratu tubihu ba'd al-mahdhurat haka malaman usul fiqh suka ce ad-daruratu tubihu ba'd al-mahdhurat larura tana halatta wasu abubuwa daga cikin abubuwan da aka hana to dole ne ka ji kuma lokacin da kake amfani da wannan abin kana kin sa a ranka wannan constitution din da muke amfani da shi wallahi ba ma san sa ba ma kaunarsa saboda ba tsarin Allah bane haka ne Allah madaukakin sarki ya bautar da mu ne marayi dole kasuwancin mu shari'ar mu komai akan tsarin sa Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ya ce ba za mu taba yin imani mu ba mu'mine bane hatta yuhaqqimuka har sai sun maida annabi mai hukunci fima shajara bainahum cikin abin da ya shiga tsakaninsu sabani fada rigima husuma idan ta shiga tsakaninmu Allah madaukakin sarki ce ba za mu zama mutum masu imani ba sai mun maida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin mai hukunci tsakaninmu ba shine shari'a ba to shine imani Allah kuma yace kada mu ji wani kaikayi ko wani sosuwa a cikin ranmu idan annabi ya hukunta abin da ya hukunta mu ji daidai ne kawai hukuncin Allah ne
to dole ne lokacin da muke amfani da constitution barin aji ba ma sansa ba ma kaunarsa kawai larura ce sannan kuma muna fatan Allah madaukakin sarki ya kawo mana lokacin da za a samu canji an gane lokacin da za a dawo hukunci da shari'a Allah madaukakin sarki to irin wannan yanayin da ake ciki insha Allah ta'ala mu duk ba kafare bane kenan ko yawa kaga in baka wannan aya zaka yi ita saboda Allah sai maka humul kafiruna zalimuna alfasiquna duk guda lokaci guda Allah ya tattara maka wannan to kaga in zafin kai suna amfani da irin wannan ayoyi duk su kafarta mutane eh kuma matsalar shine duk wanda yake cikin kasar ne ya amfani da wannan aya kafarta mutane to shi ma sai ya shiga ciki dan babu abin da yake fitar da shi daga ciki duk wani tsari da yake bi a yanzu wannan tsari ne tun daga kan karatun sa na primary da zuwa asibitin sa da passport din sa da visa komai tsarin tsari ne na fa'ulaika mul kafirun zalimuna fasiquna shi ma yana kai dai ina fata an fahimta kuma wannan abin da na ga muku yan uwa duk mai buƙatar ƙarin bayani je duba littafin tafsiri ya duba ibn kathir ya duba na abin nan tafsir na Imam al-Qurtubi ya duba ibn jarir tabi duk manyan tafsiri mutun yaje ya duba in Allah da zai ƙarin bayani da sauran bayanai da malamai suka yi na fatoyi da sauran su zai gani eh zai gani insha Allah ta'ala sun yi rabar-raban nan kamar yadda na gaya muku saboda haka babban abin da ake bukata ƴan uwa abin da farko ga alƙali yayi hukunci da me shari'a Allah an gane abin da sama laka ayoyin ko saboda duk wanda zai hukunci yayi hukunci da shari'a Allah amma idan ya kasance babu yadda za a yi saboda irai daga cikin abubuwan da muka ambata to shikenan sai mutun ya shiga min babu darurati malaiti rawal hakim bi isnadihi imam al-hakim an-nisaburi ya rawaito hadisi da isnadin sa وفي صحيحه اتكن صحيحن سا ام طلحه ابن عبيد الله daga sahabi talha ibn ubaidillah Allah ya kara masa yarda dai daga cikin mutun goma da aka ba su aljannatin sana duniya kenan sai tsara tabbata a gare shi yace la yaqbalu Allahu salata imamin Allah baya karbar sallar wani imami ba limami na masallaci ake nufi ba wani alkali ko wani shugaba da yake hukunci tsakanin mutane hakama bi ghairi ma anzala Allah wanda ya hukunci ba da abin da Allah madaukakin sarki saukar ba wannan hadisi ɗan uwa hadisi ne dhaifi bai inganta ba eh kamar yadda kuka imam al-hakim ya fitar da shi shi a cikin mustadrak nasa yace hadisi ne wai sahihul isnadi sai da imam az-zahabi ya bi shi yayi masa gyara a wannan gabar yace a cikin isnadin hadisin akwai wani mutumi da ake kira Abdullah ibn Muhammad shi wannan mutumi malamai suka ce dhaifi ne wasu malamai ma suka ce hadisin sadisi ne mun karba a karban sa to hadisin da bai inganta ba insha Allah ta'ala wasa hal hakim aidan min hadisi buraidah radiyallahu anhu qala imam al hakim ya kawo wani hadisi wanda ya inganta shi daga sahabi buraida Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace alqubatu salafatun alqalai guda uku ne nau'i na alqalai guda uku ne ga sai yadda suke qadim fil jannati annabi yace a cikin guda uku na alqali ɗaya ne kawai dan aljanna dukkanin alqalan da su alqalanci a duniya haka suke ɗaya ne kawai dan aljanna wa qadiyani fil nari alqalai guda biyu kuma ɗan wuta ne kai tsaye inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce qabin arafa alhaq fa qada bihi fa huwa fil janna alqali na farko shine alqalin da ya san gaskiya me ake nufi da ya san gaskiya ya koyi karatu ya san yadda ake alqalanci ba da jahilci yake alqalanci ba da ilimi da karatu yake alqalanci sannan yayi aiki da wannan gaskiyar da ya sani ma'ana ya adalci a cikin shari'ar sa kenan annabi ya ce fa huwa fil jannati irin wannan alqali dan aljanna ne alqali na biyu wa qabin arafa alhaq fajara muta'ammidan fa huwa fi an-nari alqali na biyu shi ma ya san gaskiya ya koye ta yayi ilimi ya sani ya san komai ciki da bai abin da ya kamata ayi a shari'a sai dai kuma fajara sai yake zalunci yake sama da fadi da baba kere akan abin da yake yi na hukuncin sa annabi ya ce fa huwa fi an-nari wannan dan wuta ne ya san gaskiyar amma zai danne ta saboda wata maslaha ta sa na uku wa qabi sai ku gyara ana ko wannan babu wannan qabin ko sai ku gyara wa qabi na uku shine da alqalin da
qada bi ghairi ilmin, shi yaje yayi alƙalanci ba tare da karatu ba, fa huwa finnari, shi dan wuta ne, shi dan wuta ne, bai yi karatu ba kawai aka bashi alƙalanci saboda alfarma. Wato ƴan uwa, ko kun san cewa a ƙasar nan a Najeriya ana irin wannan na rantse da Allah, dan ni na gani ne wallahi mutum bai cancanta ba kwata kwata. Ni akwai wanda na sani na rantse da Allah a halari in ka dauko masa daga farkon sa zuwa ƙarshe zai iya karanta maka da kyau ba, amma yaje ya shiga yana yin jarabawa alƙalanci, yana jarabawa alƙalanci, kuma mai yiwa ne in yana da doguwar kafa yana da mai gida kaje an ce gobe na tsashi alƙali, to wannan mai kace tsammani, mai kace tsammani da matsala ba kaɗan ba. Allah shari'a san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace shi ma yana cikin wuta. Kalu sai sabai suka ce fa ma zambu fami ba, tunda shi ai bai sani bai hukunci, amma an ce dan wuta ne, me laifin sa? Kala sai annabi ce zambuhu, in kuna so ku san laifin sa, laifin sa shine Allah ya kuna qadiyan hatta ya alama, ai bai kamata ya kasance alƙali ba sai yayi me, sai yayi ilimi, shine laifin sa. Kai ka san baka cancanta ba, amma kaje ka sa kanka ka shiga, shi yasa duk aikin da kaje ka shiga ka san baka iya shi ba, baka cancanta ba, kaje kai abin da ba daidai ba, duk abin da kai, duk abin da kai, wallahi sai Allah madaukakin sarki ya kama ka akai, sai kai lissafi ran tashin alkiyama, duk abin da ya lalace, duk abin da ya bata, duk abin da aka rasa, duk wata failure da aka samu a ciki, lalle sai kai wa Allah madaukakin sarki bayani, ba wani uzuri, ba wani uzuri, ka sani, ka sani, ka san baka sani baka je ka shiga saboda kafa. Wannan hadisi ɗan uwa al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi, da Imam Tirmidhi, Malam Ibn Majah ma ya fitar da shi, Malam Albani ya inganta shi a cikin Irwa'ul Ghalil, haka nan ya inganta shi a cikin Sahihul Jami. Shi wannan hadisi ingantacce ne ɗan uwa. Annabi ya ce al-alai guda uku ne, guda biyu a cikin wuta, guda ɗaya a cikin aljanna. Wannan hadisi ingantacce ne shi. Wa annabi Hurairah radiyallahu anhu qala, an karɓo daga sahabi Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yarda, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace man ju'ila qadiyan, wanda duk aka sanya shi alƙali, aka bashi matsayi na alƙali, sai annabi yace faqad dhubiha bighairi sikkinin, to kamar haƙiƙa an yanka shi ne amma ba tare da wuƙa ba, an yanka shi ba tare da wuƙa ba, wato yankan da Bahaushe yake cewa yankan kumbudiya, an ɗora masa nauyi daga cikin nauyoyi mafi girma da za a ɗora wani mutum a rayuwarsa ta duniya. Wannan hadisi ɗan uwa shi ma hadisi ne ingantacce, Malam Abu Dawud ya fitar da shi, Imam Tirmidhi ya fitar da shi, Malam Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami. Annabi ya ce duk wanda aka bashi alƙalanci, to kamar an yanka shi ne ba tare da wuka ba, in aka ce an yanka mutum, ka'ida wanda aka yanka zai rayu, ba zai rayu ba, zai mutu saboda nauyin muhimmat da aka dora masa, abinda yake tattare da alƙalanci. Wa qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, ɗaya daga cikin magabata Malam Fudail ibn Iyad Allah ya masa rahama yake cewa yanbaghi lil-qadi, wannan mako gyara za ku gana ku an sa bi gairi ko, to yanbaghi ne, yanbaghi lil-qadi, ya kamata ga alƙali, ay yakuna yawman fil qada'i wa yawman fil buka'i ala nafsi, yace ya kamata da alƙali ya raba kwanakin sa guda biyu, yau idan yaje yayi alƙalanci yayi hukunci, to gaba kuma yazo na ya ta kuka wa kansa da kansa, ya ta kuka saboda abin da zai je tarar a wajen Allah madaukakin sarki. Jimalan al-Fudail ibn Iyad, kullum mutum ya rinka kansa hisabi akan abin da yayi na alƙalanci, ya duba ya ga me yayi, yayi adalci, yayi daidai, bai yi daidai ba, yayi kuka, ya tuna haɗuwarsa da Allah madaukakin sarki, wannan zai taimake shi wajen me, wajen yayi abin da yake daidai a gaba. Malam yace wa qala Muhammad ibn Wasi rahimahullah, Malam Muhammad dan Wasi Allah ya masa rahama yace awwalu may yud'a yawm al-qiyamati ila al-hisabi al-qudat, farkon wanda za a fara kira zuwa ga hisabi ranar tashin alkiyama sune alƙalai, haka Malam Muhammad dan Wasi ya faɗa. Wannan ba hadisi bane.